Wannan mataki ya biyo bayan wani kuduri mai dauke da korafi da sanata mai wakiltar jihar Benue ta Kudu, Abba Moro, ya kawo zauren majalisar.
Tafra within the public over tariff hikes, price increases by pay TV television providers on their pockets.
Abba Moro ya ce akwai kuka da 'yan Najeriya ke yi akai-akai a game da yawan ƙarin kuɗin fito da kamfanonin nan ke yi babu kakkautawa. Moro ya koka cewa 'yan ƙasa na biyan kuɗi da yawa amma ba sa moran kuɗin saboda ƙalubalen da ƙasar ke fama da shi na wutar lantarki. Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya yi ƙarin haske akan hujjar kafa kwamitin.
Sauran ƙasashen duniya da waɗannan kamfanonin suke aiki nawa ake ɗorawa mutane su biya? Idan muka tarar mu ake lafta wannan irin kuɗi mai yawa, to dole ta canza zani. Ba za mu amince ba saboda mu ma kamar sauran ƙasashe muke, ba za a cutar da mutane ba. Haka nan kuma wannan kwamiti yana da dama ya bincika in a baya akwai abubuwan da su waɗannan irin kamfanonin suka yi waɗanda ba daidai ba ne. In ya kama su maida mana kuɗin mu, ya kamata kowane mutum da ya biya irin wannan kuɗi a baya a mayar masa kuɗin sa. In kuma an yi shi bisa ga'ida ne shikenan, amma dai ƙarin da suka ce sun yi mun ce su dakatar.
Mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma shugaban wannan kwamiti na riƙon ƙwarya, Aliyu Sabi Abdullahi, ya ce kwamitin zai aiki bil haƙƙi da gaskiya.
Daman da aka ba ita wanga kwamiti yanzu shine mu yi bincike wai shin me ke faruwa, kamfanoni ne me yasa suke daga kuɗi, me yasa suka kai ƙarin kuɗi, da kuma yaya ƙarin kuɗi yake wa suka tuntuɓa wa ke da haƙƙi. Akwai ma'aikatan gwamnati wanda su ma za mu kira su, suna da haƙƙi duk dai mu sani, saboda mu gane abin da ke faruwa, mu san yanda ake yi don Najeriyan, ɗan Najeriya su san cewa eh mu ma dai kokin da suka kawo mun tsaya haikan mun dubi abin da ke ƙasa, kuma za mu kare su yanda su ma kamfanoni za mu kare su, saboda haƙƙinmu ne mu kare kamfanoni, haƙƙinmu ne kuma mu kare ɗan Najeriya.
Kamfanonin MultiChoice, DSTV da GoTV suna cikin waɗanda kwamitin zai bincike akan yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan ƙasar a cikin makonni hudu. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.